نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساك سادواء وانا مسلاتي بتارة البركة مسلاتي الإمام البخاري تكينا ريجي الزاكي وانا يمتي نلا ربا كران الحبيس يو ديا غوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليو هدو دا أربعين دا ديا وانا كميك ديدي دا تلاتين غوات غوما ميلادية تدبو بيدا شاترا وانا مجلسي دا مكي كراتو أتشكل لتاب النبي سونا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وانا شيني درسي لنا ريدة 30 دقائق. نا 30 دقائق. الفصل الحادي والثلاثون في الذكر عند رؤية الهلال. عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. وانا فسلينة لا تندد ينا مقنا أكن abinda musulmi zai fada lokacin da yaga jinjirin wata. Fi dhikri inda ru'yatil hilal, wato abinda zai ambata na zikirin Allah lokacin da yaga jinjirin wata. Al hilal shine wata farkon, wato farkon fituwarsa, ranar farko da ta biyu da ta uku ana ce masa hilal, sauran kwanakin kuma ana ce masa kamar. Wasu suna cewa har zuwa ma kwanaki bakwai sati guda da fitowarsa ana kiran shi al-hilal. Hilal daga kalmar ihlal ne, tana nufin az-zuhur, wato abu ya fito sarari ya bayyana inda kowa zai gan shi. Wata akwai haihuwarsa ta rabuwarsa da rana, wanda malaman falaki su suka san wannan lokacin da zai rabu da rana. Akwai kuma lokacin da zai bayyana ido ya iya gano shi. Rabuwarsa da rana wannan haihuwa ce a wajen masu ilimul falak, shine kamawarsa. To amma al-hilal shine lokacin da mutane suka gan shi, lokacin da ya dago, wato yayi nisa da hasken rana ta yadda mutum zai iya ganin shi, domin akwai sanda zai fito ya rabu da rana din, amma kuma tazarar lokacin da take tsakaninsa da faduwar rana babu nisa, saboda haka sai ya zama ba a gan shi ba. Shi yasa ake cika 30. Amma idan aka samu tazara to akan iya a gan shi, domin lokacin zai zan akwai duhu kuma shi zai taimaka a ga hasken bayyanarsa. Lokacin da aka gan shi a lokacin ne hukuncen da ake danganta su da ganin wata suke farawa, kamar fara azumi ko ajiye azumi ko abin da ya shafi hawan arfa da sauransu. Duk wani lissafi da za a yi da wata, to ana yin sa ne lokacin da ya bayyana ido ya gan shi, ba lokacin da aka haife shi ba a ilimin falaki. Shi yasa akan ce ba a dogaro da kalanda a wajen ganin wata na azumi da daukan azumi da ajiye azumi, ba wai dan watan bai tsaya ba, a ya tsaya amma ido bai ganshi ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru idan kun ganshi ku yi azumi idan kun ganshi ku ajiye azumi saboda sai aka hada hukuncin da gani ba da samu ba da tsayawarsa ba domin in an da an hada hukuncin da tsayuwar watan to zai zama babu wanda yake da ikon ya ce abin zai yi ko ba zai yi ba sai waɗanda suke da ilmin falak shi kuma musulunci addini ne da yake da alaka da kowa na birni da na ƙauye mai zurfin ilimi mai karancin ilimi wanda yake da ilimin falaki da wanda ba ba shi da ilimin falakin saboda haka sai aka kawo wata shaida da kowa zai iya ganin sa wataƙila ma na ƙauye wanda shi bai yi ma ilimin bai fi ka ganin sa fiye da kai da na birnin da kake da ilimin to wannan shine zai sa hukuncin ya iya zamantowa ya shafi kowa da kowa bai takaita akan wasu mutane tsirari ba wannan shine hukuncin shari'a yasa zaka ji malamai suna cewa ba a aiki da lissafi wato ana nufin lissafi na kalanda wajen daukan azumi da wajen azumi ba wai yana nufin cewa watan bai tsaya ba watan yana iya tsayawa amma kuma ido bai ganshi ba to ido bai ganshi ba ba a kiransa hilal shi kuma annabi cewa in an ga hilal za ra'aytumul hilal hilal shine lokacin da ya dago dan ita kalkaran kanta kalmar hilal din tana nufin dagowar abu irtifa'uhu wa zuhuruhu abu ya dago a ganshi shine abinda kalmar hilal din take nufi sun ce abinda yasa aka kirawo shi da wannan suna ko larabawa suka zabi wannan suna suka bashi li'annahum kanu yuhilluna inda ru'yatihi inda tulu'ihi ay yarfa'una aswatuhum bil ikhbari bihi yayin da suka ganshi to a ka'ida za ka ci gashi ga watan ta yau gashi shin ka ganshi za a rika daga sauti to daga wannan daga sautin shi yasa sai aka kira shi al-hilal shi yasa a wajen maganar yanka Allah ce wa ma uhilla bihi li ghayrillah ay rufi as-saut bi dhikri ghayrillah abin aka daga miriya aka kira wannan Allah aka yanka kar ku ci haramun ne sai aka yi amfani da uhilla shine daga kalmar ihlal din da kalmar hilal din haka shi hilal ganin wata shine lokacin da ya dago ya bayyana har ido yake ganin sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa in gumma alaikum faqduru la aw fa akmilu al'iddata 30 ba wai dan babu shi ba sai dan an samu lullubewar sararin samaniya ko da hadari ko da kura ko da wani dalili watakila ko wani hayaki ya turnike ya cika sararin samaniya ranar da za a yi duban fari sai ya zama ba za a ganshi ba to idan aka ta faru sai ku cika shi adadin kwanakin sha'ban to kaga wannan duk yana nuna ba wai ba zai tsaya din bane a'a zai tsaya din amma kuma ido ba zai ganshi ba to shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Taqiyyuddin Subki a cikin littafinsa Al-Alamul Manshur yake maganar cewa duk da cewa shari'a bata ba da damar a yi amfani da ilimin falaki wato tabbatar da ganin wata ta hanyar lissafin kalanda shari'a bata ba da dama ba wanda shine ra'ayin ɗaukakin malamai to amma za a iya amfani da maganar su wajen kore shaidar wanda zai ce ya gani wataƙila wani ya zo ya ba da shaidar ya ga wata amma a ilmance ta fuskar ilimin falaki a lokacin ba zai yiwu a ganshi ba saboda ba za a samu tazara tsakaninsa da rana ba to idan masu ilimin falak suka haɗu a kan cewa ba zai yiwu a ganshi ba saboda sanda za a haife shi lokacin wiladarsa zai zan 'yan daƙiƙan da suke tsakanin wiladarsa da faɗuwar rana ba yawa to a lokacin hasken rana zai hana a ganshi to in suka ittifaki a kan haka wani kuma sai ya rugo daga wani ƙauye ko daga wani birni ko daga ina ne sai ce shi ya gani wasu su farko shi suna zuga shi sun ya zo da irin wannan shaidar sai ce a kai asuwa bayan ga abinda ilimi ya tabbatar kuma shi ilimin nan ilimi ne da kai kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa ilimi ne wanda yake da zurfi kwarai da gaske da wahala su haɗu akan wata magana ka ga bata faru ba ko bata yiwu ba ba ilimi ne na gaibu ba kamar yadda wasu daga cikin jahilai suke zato ce to ya za a san gaibu a kamar yadda ka san gobe alhamis jibi juma'a ai ba bata zo ba amma ka san da ita saboda me saboda lissafin da kake da shi to haka lissafin sai yake dan mutun ya ce ai jibi juma'a ce za ta ya san gaibu me yasa ya sani saboda lissafi ne yau laraba to zama gobe zai zama alhamis ni ba za ta zama juma'a to haka ilimin yake saboda ka in suka ce abu kaza ne to in suka hada baki suka yi magana iri daya to da wahala kaga abin ba haka bane wannan mai tsohuwar magana ce ba ta yanzu ba musamman kuma yanzu da aka samu na'urori na hangen sararin samaniya wanda da ba a da su tun a wancan lokacin ilimin haka yake da wato dukka yake da zarfi su kware da gaske ballantana kuma yanzu da ake da na'urori sosai to yayin da ilimin su da lissafin zai ba su cewa watan za a haife shi amma ba zai gano ba to wani yazo ya rugo ya ce shi ya gani to da aikin banza ne su taqiyuddin as-subki suna ga ya kamata ai amfani da ilimin su a soki shaidarsa anan ba an yi aiki da ilimin su bane wajen tabbatar da ganin wata wajen kore wanda ya ce ya gani akwai bambanci tsakanin ai amfani da ilimin su wajen tabbatar da tsayuwarsa da kuma ai amfani da ilimin su wajen kore shaidar wani wanda zai ce shi ya gani to abin da ya ja mu zuwa ga wannan wata shine kalmar hilal da ta zo a cikin wannan gaba ru'ya inda ru'yatul hilal lokacin da aka ga jinjirin wata daga ranar farko rana ta biyu zuwa ta uku wasu malamai suka ci har rana ta hudu ta zuwa ta bakwai ma duk sunansa hilal saboda haka shi wannan zikiri ba zai takaita akan ranar farko ba wani ya ce to mutum nawa ne ma suke ganin sa in kai ba gan shi ba a ranar da ya tsaya kashe gari kila za ka gan shi in ba gan shi ba kashe gari rana ta uku har zuwa ma ta bakwai a faɗar wasu malamai duk sunan shi hilal to da wannan dan tsakankanin lokaci idan ka daga kai ka ganshi to za ka yi wannan zikirin da zamu ambata an fahimta wannan shine mahallin zikirin ba wai ganin fari ba baran 29 ba wanda duk bai ganshi ba zikirin ya kubuce masa a'a kana iya yi kashe gari in ka ganshi kana iya yi bayan wannan ka ganshi ka dauka har zuwa kwana 7 sati guda duk inda ka ganshi ya bullo to sunan shi al-hilal sai haka kaga abinda ake cewa al-hilal za ka iya yin wannan zikiri kamar ka gani yau gobe ka gani a ba wanda ya ce kai in kai sau daya isa an Abdullah ibn Umar qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yaga jinjirin wata qala yakan ce Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman wal salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah Abdullah ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yaga jinjirin wata yakan ce Allahu akbar yayi kabbara Allah shine mafi girma sai yace Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman ya Allah ka tsayar mana da shi da aminci da kuma imani was salamati wal islam da kubuta daga dukkan wata cuta da kuma musulunci ko miƙa wuya والتوفيق لما تحب وترضى دغم دكتر غا ابيندا كاكي سو كوما كيردا دشي ربنا وربك الله وبنجيجن مو كوما وبنجيجن كشيني الله وانا حديثي الدارمي يا فتد دشي الطبراني اчкин المعجم الكبير كوما ابن حبان شي ما يا فتد وانا حديثي اчкин لتافنسا الصحيح الانواع والتقاسيم والانواع akwai rauni a cikin salsalar shi wannan isnadi akwai wani rawi da ake kira Abdurrahman ibn Uthman da mahaifinsa wanda ya rawaito hadisin daga mahaifinsa Uthman ibn Ibrahim dukkanin su biyun da dan da mahaifin suna da rauni to aka salsalar sana da wuri to amma yana da wani akwai ruwayar Talha ibn Ubaidillah wanda ita ta zo ita ma kwatankwacin wannan wanda za ta karfafi shi wannan isnadin Tirmizi ya fitar da wannan Imam Ahmad da Abu Ya'la da Al-Hakim da Ad-Darimi da ainihin malamai da dama Ibn Abi Asim a Kitab as-Sunnah sun fitar da hadisin Talha ibn Ubaidillah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah haka suka ruwaito bil yumni wal iman akwai a cikin sunan Darimi riwayat Darimi bil amni wal iman akwai bambanci tsakanin kalmar yum da kalmar am kamar yadda zamu yi bayani to wannan hadisi Imam at-Tirmidhi ya hassana shi wato ya ce hadisi ne hasan hasanun gharib amma hasanun ne bi shawahidihi ya zama hasan ne saboda wasu ruwayoyi da suka zo suka karfafe shi duk da tunda a sanadin sa akwai wani da ake kira Sulaiman ibn Sufyan wanda ma wasu daga cikin malamai sun raunana shi haka nan shehin sa da ya rawaito hadisin daga wajen sa Bilal ibn Yahya ibn Talha shi ma yana da rauni amma in ka hada wannan isnadin da wancan to zai baka hadisi wanda yake hasanun li ghairihi kuma wasu daga cikin malamai sun inganta shi kamar al-Hakim ya inganta shi wannan hadisi Ibn Hajar a cikin Nasaijul Afkar shi ma ya inganta ya ce hadisi ne hasan daga malamai da dama Sheikh Al-Albani ma cewa hadisi ne sahihun li ghairi Sheikh Al-Albani a cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 1816 yace hadisi ne sahihun li ghairihi wato yana da hadisai da yawa wanda suka zo in aka harhada su za su bada hadisi wanda yake tabbatacce saboda kana hadisi ya tabbata abinda ya kunsa kamar yadda muka gani addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan yayi tawassuli da girmama Allah subhanahu wataala Allahu akbar wato da kabbara yayi tawassuli da kabbara sai yace Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya ubangiji ka tsayar mana da shi ko ka nuna mana shi ahillahu alaina zai zama atli'uhu alaina ko atli'na alaihi wato ka nuna mana wannan wata ka tsayar mana da wannan wata ka nuna mana wannan wata ka shigar da mu cikin wannan wata bil amni tare da aminci wato samun aminci daga dukkan wani abin tsoro wal iman da kuma imani was salamati da kuma kuuta kuuta min kulli al-afat daga dukkan wasu cututtuka ka kuutar da mu daga dukkan wasu cututtuka wal islam da kuma musulunci al-amn wal iman a wata riwayar kamar yadda muka gani muka ji a riwayar Talha ibn Ubaidillah bil yumni wal iman al yumni shine al baraka wato ka ainihin nuna mana wannan wata tattare da albarka wato ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu a wannan wata da muka shiga wal iman da kuma habakar imani a zuciyarmu wassalama Allah subhanahu wataala ka sa mu samu kuɓuta daga dukkan wata cuta daga dukkan wani abinki wal islam da komai kauya saboda akwai abin da ya shafi gyaran zahiri da abin da ya shafi gyaran batini abin da ya shafi gyaran batini abin da ya shafi al-amn da al-iman wani abin da ake samun su a zuciya yayin da ka samu kwanciyar hankali to zuciyarka za ta samu nutsuwa haka da yayin da imani ya tabbata a cikin zuciyarka ya dawwama a cikin zuciyarka za ka samu nutsuwa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ce wanda suka yi imani ba su gauraya imanin su da shirka ba to waɗannan su suke da aminci kuma su ne shiryayyu saboda sai ce bil amni wal iman saboda idan aka samu imani a zuciya to za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa duk wani abin da zai taso ko da kuwa abin ki ne to da wahala mutumin da imanin sa yayi karfi wani abin ya girgiza shi zai yi tawakkali ya maida al'amarin sa ga Allah saboda bil amni wal iman kaga wani abu ne gyara ne na batini sannan was salamati wal islam as-salama shine kubuta daga dukkan wasu al-afat wal amrat abubuwan da suke cututtuka ne ubangiji subhanahu wataala ya tsare mu daga su yayin da wannan wata ya kama Allah ka tsare mu daga dukkan wasu cututtuka na jiki na zahiri da zamu iya gani ubangiji ya tsare bayan sa daga wannan sannan wal islam da kuma musulunci wato addawamu ala alislam abinda ya shafi ayyuka na musulunci ubangiji ya kara da ba mu jajircewa akan su wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda wannan a wasu arwar ibn hibban ne yazo da wannan karin wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda amma sauran ruwayoyi babu wannan wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda da kuma gamda katar ubangiji ya bamu dacewa da aikata abin da yake so kuma ya yarda da shi wato ubangiji ya datar da mu mu yi abin da yake so ya datar da mu mu yi abin da ya yarda da shi wannan daman addu'a ce da ake son mu'mini ya zan yana yin ta ko yaushe ita ce ma'anar ihdinas siratal mustaqim da muke cewa ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici shiriya tafarki madaidaici shine Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka ji na gaskiya wanda shine kuma sanadiyar samun yardarsa da soyayyarsa bawa ba zai samu damar yin abin da zai yi ba na bautar Allah sai da dace daga ubangiji ubangiji subhanahu wata'ala cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah liman sha'a ga wanda duk ya ga dama ya kama hanya ga tanan dodar Allah ya bayyana ta ya bayyana gaskiya ya bayyana ƙarya ya bayyana shiriya ya bayyana bata wa hadainahu najjay inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ubangiji ya ba shi cikakkiyar dama da yanci na yabi gaskiya in yana so ko yabi ƙarya in yana so Allah dai ya bayyana ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ba a bar mutum haka sakaka ba an nuna masa komai sai ba shi wannan damar to idan ya zaɓi abin da yake shiriya ne sai Allah ya taimaka masa anan ubangiji sai ya taimaka masa wannan shiriyar ta zan abu mai sauki a wajensa ga wanda ya zaɓi yana son ya zaɓi nan man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam sai ya ji komai za a gaya masa indai gaskiya ne ba zai ji nauyinsa ba ba zai masa wahala ba to kaga wannan dace ne daga ubangiji subhanahu wataala in kuma ya zaɓi bata to nan ma ubangiji subhanahu wataala sai ya hore masa shi ma hanyar bata din sai ya yi tabi ba tare da ubangiji subhanahu wataala ya zargo shi ba sai ya kyale shi masa talala kuma aikin bata din duk wahalarsa shi ba zai ji wahalarsa ba in kaga wani yana wani abin da yake bata ne sai kai ta mamaki abin nan fa saban Allah ne amma kaga yadda mutanen nan suka dagi suke wahala a kansa to za ka yi mamaki ba idan ka san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa i'malu wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu i'malu wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu Allah subhanahu wata'ala yace fa amma man a'ta wa ttaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kaga duka bangarorin guda biyu ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin zai saukaka masa har ya kai ga sauki ko har ya kai ga tsanani za a saukaka masa hanyar har ya kai ga sauki ko a saukaka masa hanyar har ya kai ga tsanani shine summa sabila yassara bari ya saukaka masa hanya in wanda ya zaba sai ya bi shi kuma zai ga sakamakon abin da ya zaba gobe kiyama ba zai ce Allah ya zalunce shi ba ya Allah ya masa haka a'a don haka in abinda mutum ya samu kansa a ciki na bautar Allah na bin Allah na san Allah na san manzansa na san aikin alkhairi to yawa Allah godiya tawfiqi ne daga ubangiji subhanahu wataala gamdakatar ne na Allah gamdakatar ne shi yasa a cikin fatiha muke wannan addu'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sai mun gabatar da wannan cewa kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakonka ka shiryar da mu tafarki madaidaici sauraka sai da taimakon Allah kake samun shiriya zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana tsayuwa a kansa da jajircewa ba tare da sakinsa ba tawfiqi na ubangiji shine yake sa shine yake baka wannan ba dabararka bace ba hikimarka bace ba kwarewarka bace don haka idan har Allah subhanahu wataala ya baka to ka sani cewa wani zabi ne ubangiji ya yi maka sai kai masa godiya akan wannan shi yasa mu'minai yayin da suka samu kansu a cikin aljanna suke yi wa Allah godiya alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da wahalhalu shi ya ba mu wannan alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan ba zai yiwu mu samu wannan shiriya ba dan Allah ya shiryar da mu ba shi yasa Allah ce fa'budhu wa tawakkal alayh ka bauta masa ka dogara da shi wato a cikin bautar ka dogara ga Allah dan ya taimaka maka akan bautar da kake yi ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير على الله توكلت وإليه أنيب aka hada wadannan abubuwa guda biyu dogaro ga Allah da kuma bautar Allah saboda dayan ba zai samu ba shine bautar Allah sai da dayan shine dogaro ga Allah idan babu dogaro ga Allah bautar Allah ba za ta yi ba saboda ka da sallar ka ga Allah ya hore maka yin bauta to ka sani gam da katar ne nashi sai kai masa godiya akan wannan kar ka rika jin cewa iyawar ka ce ba haka bane wanda ka ganshi yana wani abu wanda ba daidai ba kai masa addu'a shi ma Allah ya bashi wannan horewar da ya baka ce rabbuna wa rabbuka Allah nan kuma shine malaman balaga suke kira al-iltifat wato an kuma waiwayo da maganar zuwa ga shi kansa watan can an yi addu'a an roki Allah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى سيكم أكداو كم وتا وربنا وربك الله كي وتا دمود كي ألا نؤمن جيب فلك قمن سيا منا وانا دؤر كانت تتوى كي أكي روكو وكي مكي روكو ومؤلم مكي روكو كمون يسي كي دوا فيني كوي كي شاف هجر الأسود با هجر الأسود لني كي وبا يانا أيوة رب الهجر الأسود وبن جيجن سيكي وبا سيدنا عمر أن سمى قنا بيه فأعلم إنك والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نالا سيدا الله ناسا كي باكا توتروا كما باكا أمفانروا بعدنا نقمن زن الله ينا سنبن تركبا بعدن سنبتك ما بعدن سنبتك ما وانا شيني كمال التوحيد سنشيوه wannan abin da kake umarnin Allah kake bi umarnin Allah kake bi ba wai shi abin yasa kake ba kamar sujjadar mala'iku ne ga annabi Adam sun bi umarnin Allah ne shi yasa da shedan yake bi ace ma mala'ika Allah tasjuda id amartuk me ya hana kai masa sujjada da na umarce ka wato da Allah bai ce su yi wasu sujjada ba za su yi ba to dan haka shi ma wata akwai masu bautar sa akwai waɗanda suke ganin tasirin abubuwan da suke faruwa a sama a ƙasa suna da tasirin abubuwan da muke gani a sama kamar rana da wata ko taurari dan haka abinda za a gani na ci gaba ko abinda za a gani na ci baya abinda za a gani na ni'ima ko na azaba suna ganin yana da alaka da waɗannan halittu manya-manya da suke sama haka akwai masu sujjada ga rana da wata akwai masu sujjada ga taurari masu bautar su to musulunci kuma ya zo da tauhidi ne tsantsa duk abinda ya zo da shi tauhidi ne babu maganar shirka a ciki Allah ce wa min ayatihi al-lail wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shi daga cikin ayoyinsa masu nuna dayantakarsa masu nuna cikar kudirarsa akwai rana da wata shamsu wal qamar al-lail wan nahar akwai dare da yini akwai kuma rana da wata la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yi sujjada ga rana ko ga wata fasjudu lillahi alladhi khalaqahu ku yi sujjada ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai din nan kuke bautawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi su yi sallah lokacin da rana ta hudu kafin ta yi haske da kuma lokacin da ta yi fatsi-fatsi ta tafi faduwa saboda daidai lokacin ne masu bautar ta suke faduwa su yi mata sujjada masu bin addinin sabi'awa suna nan a Iraki a arewacin Iraki suna bautar rana da wata annabi Ibrahim alaihi salam ya yi musu wa'azi da an san lokacin da ya tsaya ya ga rana ya ga wata ya ga taurari yana cewa هذا ربي هذا اكبر da karshe yace dai nuna musu cewa wadannan ba su ne Allah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutun ya yi sallah lokacin da rana ta hudu kafin ta yi haske da kuma lokacin da ta yi fatsi-fatsi ta tafi faduwa saboda daidai lokacin ne take yin suke masa sujjada domin tadlu'u wa taghrubu ala abin ala qarnai shaytan a daidai lokacin shaytan yake fito da kawannin sa biyu masu yi masa sujjada kuma su yi sujjada suna ganin rana su kaiwa kuma shedan su kaiwa duk wanda ya bauta ma wani Allah ko mai ya bautawa to shedan ya bautawa zai ga wani abu yake bautawa ba shedan din ba amma a hakika shedan yake bauta domin shedan din shi ya sa shi kuma lokacin da yake bautar shedan din yake bayyana a lokacin yana masa sujjada yana bautar sa watakila ya taimaka masa a wasu bukatunsa sai ya rika zaton cewa wannan abin shi ya taimake shi masu bauta wa gumaka ko masu tsafe-tsafe bautar aljanu za su rika ganin biyan bukatarsu a wasu lokuta shedan din zai taimaka musu shi da yaransa da zuriyarsa akan su ga wata biyan bukata sai su ji lalle waɗannan abubuwa ba dan suna iyayen giji ba za su taimaka musu ba saboda lalle sun tabbata alloli sai su ci gaba da bautarsu to anan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara tabbatar da musulmi cewa addinin sa addinin tauhidi ko da an shar'anta yin wani abu na addu'a lokacin bayyanar wani abu to kada a dauki tasiri a bawa abin kada a zaci cewa shi watan ne yake da tasiri shi yasa aka ce kai wannan addu'a a fahimci cewa shi ma karkashin rububiyar Allah yake da kai da shi dukan ku Allah ne subhanahu wataala shine ubangijin ku shi yasa anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara da rabbuna wa rabbuka Allah da mu da kai Allah ne ubangijin mu saboda haka ba bautar ka bane wannan bautar Allah ne sana mala yace wa fi sunan abi daud an qatada ta annahu balagahu anna nabiyallahi kana idha ra'a al-hilal qala hilalu khairin wa rushdin wa hilalu khairin wa rushdin wa hilalu khairin wa rushdin amantu billahi alladhi khalaqak thalatha marrat thumma yaqulu alhamdulillahi alladhi dhahaba bi shahri kadha wa jaa bi shahri kadha a cikin sunan abi daud daga qatada ibn da'amah as-sadusi annahu balagahu shi kata da labari ya zo masa anna nabiyallahi cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana idha ra'a al-hilal ya kasance idan ya ga jinjirin wata kala sai ya ce hilalu khairin wa rushd wato jinjirin wata ne na alkhairi da shiriya wa hilalu khairin wa rushd jinjirin watan alkhairi da shiriya wa hilalu khairin wa rushd jinjirin watan alkhairi da shiriya amantu billahi alladhi khalaqak nayi imani da Allah wanda ya halicce ka talata marratin har sau uku thumma yaqulu sannan yace alhamdulillahi alladhi dhahaba bi shahri kaza wa jaa bi shahri kaza yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da wata kaza ya kawo wata kaza to ya tafiyar da watan safar ya kawo watan rabiul awwal wani hadisi kamar yadda yake Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan kuma ya fitar da shi a cikin kitabul marasil littafin da ya sanya masa suna al marasil wato wanda hadisan da isnadan su wasu cika ba sannan ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al musannaf littafin al musannaf akanan abdurrazzaq akanan al bagawi a sharhus sunna da malamai daban-daban sun fitar da wani hadisi wani hadisi kamar yadda muka gani isnadin sa har zuwa Qatada isnadi ne sahihi amma Qatada tabi'i ne ba sahabi bane shi ba cewa labari ya zo masa suwaye suka gaya masa bai fada ba to a ka'idar ilimin hadisi irin wannan malaman hadisi ba sa tabbatar da shi shi kam amintacce ne cikakken malami ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi ne cikakke babu littafin hadisin da babu hadisin sa saboda haka shi a karan kansa ba abin ji bane an san shi da addini an san shi da tsoron Allah an san shi kuma da kokari wajen neman ilimi da kiyaye abin da ya sani yana da cikin jimajiman malaman hadisi na tabi'ai mutumin Basra ne kuma makaho ne baya gani baya gani ya taba zuwa lokacin da ya zo Madina wajen Sa'id ibn al-Musayyib sai Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne babban tabi'i ya zo wajen sa ya ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta kai Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa kai makahon nan ka koma garin ku ka tsotse ni to babu kuma abin da ya rage baka ji ba komai ka ji haka da abinda aka kawo sai karasa sai kawai ka dashi ka koma garin ku bai kuma ya rage so shi ba da matsala da shi amma yana da cikin kananan tabi'ai ba babban tabi'i bane yasa yake ruwaya daga irin Sa'id ibn Musayyib shi ya rasu shekara ta 117 117 yana cikin kananan tabi'ai su Al-Hasan al-Basri su Muhammad ibn Sirin wadanda duk suna cikin kananan tabi'ai Al-Hasan al-Basri 110 ya rasu haka nan shi ba Muhammad ibn Sirin 110 amma shi wannan 117 ma ya rasu sauraka akwai tazara tsakanin sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam sakila ka samu wani tabi'i ne sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ayat da malaman hadisi ke kaffa wajen tabbatar da jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sukan ware wannan su kira shi mursal ne tabi'i ya jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana mursal ne sawa'un tabi'i babba ko karami in ya zama karami ne hadisin ma yana zama mu'dhal wato idan tsakanin sa ma ba wasu dade ake zato ba za su kai biyu za su kai uku to bayana samu hadisi daga tabi'i ya ruwato daga tabi'i shi ba ruwato daga tabi'i wannan da akwai shi ba wai duka tabi'i daga sahabi yake ruwaya ba wani zai iya cewa to ai sahabi ne watakila ba a faɗa ba tunda ba sahabi bane ba faɗa ba dan me za ku tsaya ku ta jayayya shi sahabbai ba kun ce duk adalai bane to anan tabi'i ne tunda tabi'i ne malamin sa sahabbai ne dabba ba za ku karba ba dan bai faɗi sunan malamin sa ba mu a wajen mu da ban a gurin mu duk sahabbai adalai ne Allah ya riga ya tsarkake su ya gama ya yaba mana su ba mu buƙatar wani ya yabe su shi yasa su ba amma sa su cikin mizanin jarhu tadi su sun fi karfin wannan da za ka ce wani sahabi ne to shi an gama yaban sa saboda Allah ya riga ya tsarkake su radiyallahu anhum wa radu anhu wanda ba su ba to sa su ga cikin sikeli na au na malamai sai an auna su an ga cewa sun tsallake sharuɗan da ake bukata sannan sai a anshe su to inda a ce mun tabbatar da cewa sahabi ne bai ambata a cikin isnadin ba to ba da mun tabbatar da sahabi ne sai mu karba da ba dan ba mu san sunan shi ba zai cuce mu ba zai cutar da mu ba to amma akwai yiwuwar ba daga sahabi yaji ba daga dan uwansa tabi'i yaji shi ma tabi'in tayu daga wani dan uwansa tabi'i yaji su ko dannan da tabi'ai su ma suna cikin sa'auni sai an auna su sai an tabbatar da ingancin su samu a karbi hadisi to wannan shi yasa ake ajiye hadisi mursal ake ajiye shi ba aiki da shi za a kawo shi watakila in yana da wasu ruwayoyi da suka karfafe shi akwai hadisi musnad da ya karfafe shi ko wani ijma'i to sai a karbe shi a haka amma in ba a samu wani da ya mara masa baya ba za a karba ba in muka ga hadisi innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat wayar tabi'ai uku ne a cikin sa ya ibnu sa'id al-ansari daga ibrahim ibn muhammad at-taymi daga alqama ibn waqas da yahya ibnu sa'id da ibrahim da alqama duk tabi'ai yahya ibnu sa'id al-ansari tabi'i ne yaje daga dan uwansa tabi'i muhammad ibn ibrahim at-taymi shi kuma shi ma wannan tabi'in yaje daga dan uwansa tabi'i alqama ibn waqas shi kuma daga umar to kaga thalathatun min at-tabi'in ala nasaqin wahid daya to ashe kaga dan tabi'i ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam balle kai tsaye sahabi ne tsakanin sa da manzo Allah akwai wasu daga cikin tabi'ai watakila da yaje a wajen su to tunda bai gaya mana su waye ba sai mu aje su to waɗannan su ake kira yanzu kaga cewa balaga annahu balagahu labari ya zo masa su waye suka ba da labarin bai faɗa mana su ba to shi yasa sai ake barin su imam malik a cikin mu wadda yana da irin wannan ana cewa su balagatu malik ce balagani labari ya zo mun to ka'idar malaman hadisi za a bar masa kayansa ba za a dauka ba saboda haka a takaice daga wannan jawabin za ku fahimci cewa ina na dosa wannan hadisi ne mai rauni saboda ba shi da wani abin da ya karfafe shi akwai wurin da aka ruwaito shi musnad a ruwaito shi musnad wato da isnadin sa muttasil kama Abu Dawud yana cewa ruya muttasilan wala yasih akwai inda aka kashi da cikakken isnadi amma bai inganta ba saboda haka mursal din shine mursal sahih zuwa ga katada ya inganta amma bayan katada kuma zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san suwaye ba to wannan shine zaman mana cikas a karbar wannan ruwaya saboda haka abin da ya inganta na zikirin ganin wata shine wanda ya fara kawowa hadisin Abdullah ibn Umar ko kace hadisin Talha ibn Ubaidillah ko hadisin Hudayr as-Salami shi ma duk da cewa bai kai su karfi ba shi ma dai yazo da irin abin da suka zo da shi haka wannan shine abin da aka zo da shi wanda ya tabbata ana fada shine wannan da yazo cikin hadisin Abdullah ibn Umar za karanta to ko ba su ka daga mun الفصل الثاني والثلاثون فصلنا 32 بالذكر للصائم للصائم وعند فطره أبدا من أزمي زي أبدا lokacin da yake azumi da kuma lokacin da yake bude baki an abi huraira ta kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu la turaddu da'watuhum an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku la turaddu da'watuhum ba a mayar musu da addu'a su wato Allah baya mayar musu da addu'a su الصائم حين يفطر مي أزمي لوكتين دي كبودة باكي والإمام العادل دشو غباء عادل ودعوة المظلوم دا الدؤر واندا أكزالت حديث حسن شي حديثي ني حسن وانا حديثي نا أبو هريرة إمام الترمذي يافتد دشي هكنا ابن ماجا هكنا نغباننسو إمام أحمد ابن حنبل da wasu daga cikin malamai sun fitar da shi Imam Tirmidhi ya hasana hadisi yace hadisi ne hasan to amma shi da kansa ya ambaci cewa akwai wani rawi a cikin hadisin wanda ba a san shi ba shine wani rawi da ake kira Abu Mudilla Abu Mudilla maulani bararran bawan da na Aisha radiyallahu ta'ala anha haka kuma shi kadai ne ya ruwaito wannan ruwaya ta Abu Huraira shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar daga Abu Huraira saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan rawin ba a san shi waye ba majhuli ne ba a san shi waye ba wanda kuma tunda ba a san shi waye ba hadisin sa ba zai zama karbabbe ba wato ruwayar sa shi kadai ba za ta zama karbabbe ba ابن حبان يا كاوش أشكين صحيح إنسا كما يا كما سن يا كاوش أشكين يا كاوش وانا الراوي أبو مدلل أشكين لتاب إنسا الثقات فما على الحقيقة شي وانا الراوي وانديكي دا وانا الكنية بأبنا بحديث ينادى شواهد ينادى وسو رواي إذا سكذو نسكي تبتد دا إنغانش إنسا فرواي أنس ابن مالك akwai ruwayar Abdullah ibn Amr da zamu karanta duk da ita ma akwai magana akan ta to amma hadisin dai tabbatacce ne bi shawahidi shi yasa hasan ne bi shawahidi shi yasa Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar yace hadisi ne hasan wato tabbatacce Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban sun inganta shi saboda ba su da matsala da jahalar da ake da ita ta Abu Mujalla su wannan ba matsala bane a gunki amma dai hadisin wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce حديث حسن لغيره شيء سوى تقيل ابن القيم يجي حديث حسن حديث حسن فهك حديث نتبت شيء أبين ديس فارو أشكم ونن حديث ذا مغا ينا تشوى متاني أكبا أمير دا أدو أسو أنا يقول الله ما يعين كربر أدو أسو إن سيني الله ينا كربا الصائم سيتي حين يفطر سيتي حين تنا نفل لوكتي تنا نفل لوكتي ديكي أزمي to haka yazo a shi wannan littafi kuma kuskuren ya samo asali daga asalin sa kamar yadda muka sani asalin sa shine littafin al-kalimut tayyib na ibn taymiyah an kawo shi da lafazin hina amma abin da yake a cikin masadir din littafan da suka rawaito hadisin hatta ne hatta yufdir an gane ba hina bane na'am a ka gyara mai a yadda yake a littafin sa haka zaka bar masa illa iyaka in aka zo sai a fadakar haka haka ilimi yake ba a canza mutun kayan sa haka haka kuskuren ya shi ma daga kuskuren da aka samu ne abin nan a littafin abin nan littafin kalimu tayyib na malamin sa daga nan kuskuren ya shigo nashi kamar ka cire masa ka gyara masa waye saka sai dai kawai kai ishara a nuskar ka in babu wannan bayanin a cikin nuskar ka cewa lafduhu hatta ko sawabuhu hatta yuftir hatta akwai bambanci a tsakanin as-sa'imu hina yuftir da kuma hatta yuftir akwai bambanci in ka ce hatta yuftir ma'ana da zarar ya dau azumi to yana da wannan falalar na yi addu'a Allah ya karba har lokacin da zai bude baki amma ka ce hina yuftir zai zama lokacin bude baki ne an gane ko sai zan kamar duka tsawon yinin ba shi da wannan falala sai ya zo bude baki to sannan ne zai iya addu'a ya shiga cikin wannan kaso amma a yadda lafazin yake as-sa'imu hatta yuftir wannan li bayani al-ghaya wato daga zarar ya zama mai azumi da yaushe ne yake fara zama mai azumi eh bayan asuba yawa kace bayan asuba an kada daga bayan hudu al-fajr fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-aswad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl daga hudu al-fajr har zuwa faduwar rana a dan wannan tsakankanin shine as-sa'imu din shine mai azumi to da azumi yana da wannan falala saboda lafazin yadda yake a hadisin ko a littafin hadisin abin nan shine Ibn an-Nawawi wanda Ibn Taymiyyah ya kwaso wasu daga cikin ruwayoyi ne daga littafin al-Azkar na Imam an-Nawawi shi kuma kansa Imam an-Nawawi yayi wannan tambayi ya ce lafazin hatta ne ba hina bane hatta ne ba hina bane Ibn Hajar ya nuna cewa akwai wata ruwaya da aka samu ta zo da hina din amma dai ruwaya sahihiya shine hatta amma ruwaya da ta zo da hina akwai ta cikin Tirmidhi amma ruwaya ce ma'lula tana da illa wannan shine da idan hatta yuftir anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar daga cikin mutanen da ake ansa addu'o'in su annabi ya faɗi mutane da yawa da kuma al-awqatul ijaba akwai al-ahwal wal awqat akwai al-ahwal wasu yanayi da mutum zai shiga a karba addu'a sa akwai kuma al-awqat wasu lokuta da ake karban addu'a da baya can duk mun faffade su ga waɗanda suka halarci karatukan mu da farko domin bayanin irin waɗannan lokuta da kuma irin waɗannan ahwal dan aka ce al-ahwal halin da mutum zai samu kansa kamar mai azumi kaga hali ne ba lokaci ba kamar wanda yake matafiyi kaga shi ma hal ne al-muttar shi ma hal ne yana cikin wani yanayi da ake karban addu'a sa al-walid abin nan uba ko uwa su ma ana karba addu'o'in su ga ƴaƴan su addu'o'in da su yi wa ƴaƴan su ana karba haka nan al-mazlum wanda aka zalunta to kuma sannan akwai al-awqat wasu lokuta kamar as-sulusul akhir min al-layl kamar bayan la'asr ranar juma'a kamar abin nan du'a yau na arafa kamar addu'a ya halin sujjada ko wani bayan can mun karanta lokacin saukar ruwan sama da sauransu wadanda duk ahwal ne wadanda sukan sa Allah subhanahu wataala ya karbi abin awqat ne afwan lokuta ne da adbarus salawat bayan salloli na farilla bayan sallar farilla duk wadanda lokuta ne da ake karbar addu'a cikin su to ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku ce salatatul la turaddu da'watu mutane uku ba a mayar musu da addu'a su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu mai addu'a da zai roki Allah addu'ar da babu saban Allah a cikinta babu yanke zumunci face Allah subhanahu wataala yayi masa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko dai ya ansa masa addu'ar sa nan take ya gaggauto masa da abin da ya roka ya samu ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya aje masa wani alkhairi kwatankwacin wannan addu'ar ko ya kade masa wani sharri kwatankwacin wannan abin da ya roka saboda addu'ar musulmi da zai yi ta da zuciya daya to ba ta fita daga cikin waɗannan abubuwa guda uku wanda dukkanin su karbar addu'an ne ko dai abin da ya roƙa Allah ya gaggauto masa da shi ya samu ko kuma Allah subhanahu wataala ya aje masa wani alkhairi kwatankwacin wannan addu'a da ya roƙa ya roƙi addu'a amma bai ga karbuwar ta ba ubangiji ya sai musan ya masa don alheri a gaba ko dai a nan duniya ko kuma a can lahira yayin da kowa yake neman ya samu wani aiki ko ya ga wani wanda zai samu aikin sa a gurin sa abin ladan sa a wajen sa sai zai ga tare lada ce naka ne bai ci addu'o'in da kai ta yi ne baka ga ka ji shiru to tunda baka kosa ba san mutun ya kosa ya ce Allah na roke ka amma har yanzu shiru to dai yayi wa kansa ba nan ba can dai ya bata komai amma in yayi hakuri to sai an je can sai ga tarin ayyuka kuma ladar da ki ce ai addu'o'in nan ne da kai tai saboda ita addu'a ibada ce yin ta kadai bautar Allah ne saboda ka kakkaza ci cewa kai addu'a ta tashi a banza sai dai idan mutum ba mumini bane to wani abu ne amma idan mumini ya imani da Allah to addu'a sa zai ga ladanta a ranar gobe kiyama ko kuma Allah ya kade masa wani sharri da wannan addu'a tashi bai samu abin da ya roƙa ba amma ubangiji ta hanyar wannan addu'a ya raba shi da wani musiba wanda ta tinkare shi wanda bai san da ita ba rayuwa muke amma ba mu san kaddaran mu ba babu wanda ya san kaddar din sa ba wanda ya san kaddaran sa Allah ya koye wa kowa wannan don haka ba a san menene yake nufo ka ba addu'o'in da zaka yi roƙi wasu abubuwa Allah sai ga cewa raba ka da waccan musiba ta fi ka samu wannan alherin da wannan alherin da kake nema yanzu in wannan musiba ta sauko maka ko ka samu wannan alherin ba za ka more shi ba ba za ka ji daɗin sa ba to gara a ture maka waccan musibar a hana ka wannan kai kuma a matsayin ka na bawa da kake ji ka jahilci komai maka innahu kana zaluman jahula a matsayin ka na zalumun jahul sai ka riƙa ganin cewa kayi addu'a shiru ba ai maka ba bai san kuma wani gagarumin aiki da Allah ya maka ba da baka san da shi ba to aka ce la turaddu da'watuhum ba a mayar da addu'a su ɗayan abin nan sai ya samu shine as-sa'imu hatta yuftir mai azumi har sai yayi bude baki wanda zai yi azumi kamar yadda shari'a ta ce ya kame bakinsa daga abubuwan da aka hana shi kuma dan Allah ba dan riya ba to wannan yana da addu'a al-mustajab addu'a da ake ansa sana al-imam al-adil shugaba adali wanda yake adalci cikin abinda Allah subhanahu wataala ya dora masa na rayuwar al'umma to shi ma wannan in yayi addu'a Allah yana karba duk wani shugaba da yake mai adalci ne idan ka zalunce shi kai masa kasafi ko kai masa sharri ko kai masa yarfan siyasa ba zana ta a shiga rediyo kowa a taba to in ka taba adali ya daga mai addu'a wallahi sai ta ciki in dai adalin ne watakila adalin ne yake wahalar samuwa amma in dai aka same shi saboda haka akwai hatsari wani watakila adalin ne kai kana ganin kamar yana cuta an gaggaya maka wasu magana ko kuma tsabar adawa ka shiga kai ta surutu a kansa ta faɗar maganganu kana masa ƙazafi to in yi addu'a sai ta kama ka sannan da'watul mazlum wanda aka zalunta shi ma idan ya addu'a Allah yana sauraron sa ko da ba musulmi bane ko kafiri ne indai an zalunce shi to Allah ba ya kare wannan la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ألا بارك على الظالم سواء متون ديني كو متاني ديوا كو تقنجياتي كو تقومنتي كو تكساتي كو ما وشيتي إن دي تزالي ألا بارك عليك ألا تو تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا وأن ننقلوا الواني من هلكاسو سوى الظالم تنسو سواء كذالم تيوان ممونا أبني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد حديث أبو موسى الأشعري عند إمام البخاري عند مسلم سكر رويته النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي يتشي ألا يكن سورة راوة الظالمين yakan daga masa kafa ya jinkirta masa amma duk ran da ya kama shi ba zai kubuce ba sama duk ran da ya danke shi ba zai kubuce ba sai annabi ya karanta wannan aya kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka damkar ubangijinka take yayin da zan damki wata alqarya ko wani garin da suke azzalimai inna akhdahu lalle damkar ubangiji alimun shadid mai radadi ne mai tsanani haka wanda aka zalunta da kowace irin siga ka zalunce shi ka zalunce shi a matsayinka na babba kafi karfin sa ka zalunce shi dan da sunan addini ko da ma menene ka zalunce shi sai Allah ya karbi masakin sa shi yasa Mu'adh ibn Jabal da annabi ya tura shi yayi wa ahlul kitabi da'awa yahudawa ne na Yaman ce je musu da'awa kira su zuwa ga la ilaha illallah in sun karbi wannan ya gaya musu Allah ya faranta musu sallah in sun karbi wannan ya gaya musu Allah ya faranta musu zakka da za a rika karbar dukiya daga masu wadatar su ana bawa talakawan cikin su annabi ya ce wa iyyaka wa karaim amwali kada ka ce zaka zabe kosassun dabbobin su ka zo karba zakka ka duba kosassun ka kwashi ka bar musu ramammu in ka kazalince su ce wattaqi da'watal mazlum ka guji addu'ar wanda aka zalunta saboda idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga sahabin da ya aika aiken shi yaje da'awa aikin sa ne yaje yayi amma annabi ya ga masa wallahi in kai zalunci Allah ba zai kiyaye ka ba saboda babu wanda zai zalunci kuma yace zai fita lafiya zalunci mugunan abu ne haka kowane ne zai saka kai zalunci ba kada hujja a gaban Allah ka ce ai wane ya sa ni ko ni aiki na nake yi akwai wanda zai ce ai aiki na nake yi saboda ka zai zalunci ya bige wannan ya kwace wannan ya taka wannan ya kai magana ce shi aikin sa yake da Allah ya tashi kama Fir'auna ba shi kada ya kama Fir'auna ba ya kama shi da shi da Hamana wa junudahuma da shi da sojojinsa duka masu damararsa duk Allah bai kyale su ba su ba umarni ake ba su ba junuduhuma rundunar ko sojojin Hamana da Fir'auna ai ba su suke gaban kansu ba daga sama aka ba su umarni saboda haka suke cin zaluncin mutane don Allah ya tashi ba zai kyale su ba haka zalunci yana da hatsari kwarai da gaske za ka sabawa Allah kai da shi ka nemi gafararsa wani ma bai sani bai gafarta maka shi Ubangiji ma a tsarinsa in ka ga ma wani yana saba mishi a boye ka tona masa asiri in kai haka kai ma Allah zai rufa maka asiri amma banda zalunci zalunci ba za ka koma gefe kai na fulfulu kai kuka kai ka ja carbi ka ce Allah ya fi maka Allah ya fi maka ba sai ya fi maka ba sai wannan da ka zalunta ya kun warware tsakanin nabi cewa duk wanda ya zalunci wani su warware a nan kafin ranar da babu dirhami da dinari ta zo annabi haka ya ce wa sahabbansa duk wani wanda ya san ya cuci wani to falyatahallalhu qabla an yakuna yawmun la dirhama fihi wala dinar duk wanda ya san ya cuci wani to su warware kafin a je ranar da babu wani kudi ba magana ka dau lauyoyi ba magana ka ba da cin hanci ga alkali ba magana wanda zai shari'ar Allah ne saboda ranar kowa so yake ya ga wanda ya cuce shi a ranar duk wanda ya cuce ka so kake kuyi arba da shi kuma sai Allah ya hada ku ba magana ya koyi a rububi a ce a gama komai baka gan shi ba a nan ne za a ce mutum ya yi laifi a ce ya tsiri ya arci amma a lahira babu abin da ba inda a mutum zai ce ainal mafar ina maguda babu kalla ba inda za ka je sauraka abin zalunci ba karamin abu ba ne tsakaninka da Allah kana iya saba masa kai da shi warware ba wanda ya sani har ma ba a so in wani ya sani ma ya faɗa amma zalunci sai kun zo kai da wanda ka zalunta ya kun warware a gabansa in aka je lahira kuwa mutum ko babansa ne ya zalunce shi ba zai yafe masa ba saboda a ranar kowa nafsi nafsi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'ni yughni kowa a ranar ta kansa yake ba wanda zai ga wani ya ce wannan bari in dan taimake shi mai taimako Allah kadai shi ne mai taimako a ranar saboda haka shi wanda ya san yana zalunci to ya kokari ya daina kada kuma ya faki cewa sa shi akai wallahi sa ka akai ba zai fitar da kai gaban Allah ba dan Allah shi ya ce kakai ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu nace kada ku kuskura ku yi zalunci ni ma da na isa na haramta wa kai na yinsa Allah da ya isa inda Allah zai tarkata mu duka na farkon mu da na ƙarshen mu duk ya zuba buta kayan sa ne ba wanda zai ce Allah zalunci wanda zalunci shi kayan sa duka da kai da kaya duk mallaka wuya ne amma yace ni ya haram na haramtawa kaina yin wannan bazan yi ba inna Allaha la yuzlimu misqala dharra ko da kwarkwadon kwarkwadon kwaya zarra Allah ba zai cuta kowa ba to kai kuma a wane ne zaka cuci mutun Allah ya kyale ka shi bai cuta ba shi da yake in yayi ba cuta ne ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai azabta mutanen abin halittun sa na sama da na ƙasa la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin bihim haka annabi yace da Allah zai azabta na sama da na ƙasa da yayi musu azaba ba mai ba yana mai azzalimi ba kayan sa ne ba ma sai bai yi ba sai kuma kai ka zo kai zalunci kuma ka faki ka ce saka akai kuma Allah ya kyale ka kwana lafiya ba zai yiwu ba saboda duk wanda ya san ya zalunci wani ko ana sa shi ya zalunce ko kare warware Allah ya maimaita mu da katar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya maimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.